tafsirin alqur'ani mai girma wanda aka saba yi watan ramadan wannan wajibi ne musulmi ya tsaya ya makansa fada ya yi tunani mai zurfi a game da shushuɗewar kwanika waɗannan kwanika da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu a cikinsu ya halice mu ne domin ya jaraba mu ya gwada mu ya ga waye zai fi kyakkyawan aiki aikin da ya fi kyau a cikinsu a cikinsu ake rayuwa a cikinsu ake mutuwa wasu Allah ya kaddara da su aka yi wata ramadan na ba amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara za su ga na ba wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala haka take gudana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bar shi to ya bar shi ne domin ya gwada shi ya ga me zai yi a cikin waɗannan kwanaki da suke shuɗewa saboda wajibi ne kullum mu kaima kanmu fada muna tintintini a game da waɗannan kwanakin me muke aikatawa a cikinsu wani aikin alkhairi muka yi a cikinsu mu ƙara wani aiki muka yi na kishiyar alkhairi mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka saba tafsirin alqur'ani ana yin sa kowane lokaci ba sai ramadan ba domin alqur'ani littafin Allah ne da ya saukar da shi gare mu mu bayinsa domin mu karanta shi mu san abin da ya kunsa domin mu yi aiki da shi kamar misalin da ake buga mana shi ne wasiƙa ce aka rubuto maka wani babban mutum ya rubuto maka a ciki ka tabbatar da zai umarce ka da wani abu kuma ka tabbatar da zai hana ka wani abu aka buɗe wasiƙan nan sai ka ga ba yarenka ba ne abinda za ka yi na farko shi ne za ka ruga ka ga waye zai koya maka kowa zai fassara maka wannan wasiƙar domin ka san abin da ta kunsa na yi ka yi na bari ka bari wanda aka ce ka yi ka yi wanda aka ce ka bari ka bari to walillahi matsalul a'la qur'ani ya wuce wannan ma to abin da ya wajaba mu yake mu dauki alqur'ani a matsayin littafi na shari'a wani mai hikima yana siffanta alqur'ani yana cewa dusturu haqqi wa tashri'in wa tarbiyatin yabqa wa inzala hadha al'alam al-thani hadha al-kitabu ghada fi ash-sharq wa ajaban shamsan tudhi'u walakin bayna 'unyani isla 'ala baytin fi jawfi maqbaratin wa laysa yahkum fi dawtin fi hayyin bi diwani yuhatib at-tifl hirzan min adan waradan wa fi hirzul wara min kulli khusran shi al-qur'ani dusturu haqqi kundi ne na gaskiya in kana neman gaskiya to in ka karanta alqur'ani to ka same ta yadda magabata suke siffanta alqur'ani wa man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala duk mutumin da yayi magana da alqur'ani to gaskiya zai bai sannan duk mutumin da ya hukunci da alqur'ani ba zai zalunci ba adalci sadaka dasturu haqqi wa tashri'i sannan alqur'ani littafi ne da Allah ta'ala ya kafa dokoki a cikin sa wasu ayi wasu abai sannan wa tarbiyati sannan qur'ani littafi ne na tarbiyya da shi ake tarbiyya al'umma a tarbiyanci aqidarsu a tarbiyanci dabi'unsu da halayensu ce wa yabqa wa in zala hadha al'alam al-thani alqur'ani zai dawama kuma wannan duniyar mai karewa ta kare qur'ani na nan sai yake cewa hadha al-kitabu ghadat ash-shaqqi wa ajaba sai dai wannan alqur'anin wannan littafin na Allah ya wayi gari a gabas shamsan a matsayin rana tudhi'u tana haskawa walakin bayna umyani sai ne makafi take haska mawa hujjar wannan maganar ba da ka aka yi ta ba yutla ala maiti wasu sun dauki alqur'ani sai yau mutun ya mutu sannan sai a zo a yi masa fidda da hausa fidda ake cewa ko a yi masa sadakar uku ko sadakar bakwai ko sadakar arba'in لا على ميت في جوف مقبرة وليس يحكم في حي بديوان ما بايا حكمشي ga al'umma ba dauke shi a matsayin littafin hukunci ba baya hukunta wata al'umma ba wata al'umma da ta dauke shi a matsayin littafin da za ta hukunci da shi wasu kuma yuhatu bil tifl hirzan min adan warada wasu kuma abinda suke shine sai su kulla shi su taura ma yara waye ya kare su daga mayu amma wafi hizul wara min kulli husani alhali alqur'ani a cikin sa akwai kariya ga halittun Allah ga baki ɗaya daga dukkan tafewa saboda wajibi ne ɗan uwa mu dawo mu alqur'anin nan mu dawo masa dawowa ta gaskiya dawowa ta hakika mai ruku da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake buƙatar mai ruku da shi ba sai da ramadan ba kawai iyaka ramadan شهر القرآن وتر القرآن أنا سن أساك زاك دنسي وجن قرن تلتاق الله أتكنسا وإن كانت شيء وا هو ندوك شيء وجب أتي مسلمين ينادى وردين كل النكرات القرآن أما إذا رمضان يزو تومي كوي دا مقباتهم سن كسن شيء إذا رمضان يزو قرآن شيني يزم أبن دسكي ركود شيء كتمو مو dukkan wasu abubuwa sukan ajiye su kama alqur'ani mai girma ana ruwaitowa babban malami al-imamu malik rahmatullahi alayhi duk da kasancewarsa malamin hadisi malamin duniya malamin fiqh da manya-manyan malamai suke zuwa madina su dau karatu a wajensa idan ramadan ya zo sai ya aji karantar da hadisi ya dawo alqur'ani kawai ake karanta sau da haka alqur'ani ya zama yana da mahalli a cikin rayuwarmu babba sosai sosai bara Allah subhanahu wata'ala ya sa dan uwa malam kabiru Allah ya saka masa da alkhairi shi ya gabatar da tafsiri a wannan masallaci ina masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi sannan Allah rahman da shi zai rike jan baki a bana shine malam sibawai in san tarihin sibawai ku an ce sibawai ɗaliban larabci sai a ce mutum ya kuskuren na hau sai a ce ya kashe sibawai shi wannan yana nan da ranshi shi ma wancan ɗin ba kashe shi aka yi ba to Allah ya saka masa da alkhairi ga baki na an ce za a tashi a cikin suratul ma'ida aya ta 90 daidai malam ka karanta shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. kamar yadda aka yi bayani cewa za a tashi aya ta 90 kafin mu shiga cikin tafsiri kamar yadda muka saba mukan yi wasu gabatarwa ko wasu nau'ukan gabatarwa mun yi gabatarwa ta farko manufofin tafsirin alqur'ani mai girma na gabaci daya yan uwa yana da kyau da masu tafsiri da waɗanda ake mawa in an haɗu ga baki ɗaya a majalisin tafsiri a san dan me ake fassara littafin Allah, mecece manufar da ta sa ake tafsirin littafin Allah, kai ya zama an zo an haɗu kawai shi kenan an tashi. Kada a ɗauki majalisin tafsiri a matsayin wani majalisi na shakatawa ko na rage lokaci musamman idan an fara azumi. A ɗauki majalisin tafsiri a matsayin makaranta wadda idan mutum ya shigo cikinta bayan lada da zai samu to zai kuma zai fita da wasu ilmoma masu yawa waɗanda ya san su a tuna masa wanda bai san su ba kuma a sanar da shi. Manya-manyan manufofin da suke sa a tafsirin alqur'ani akwai dunkulallun manufofi guda biyar. Na farko tasihu a ka'idin nasi hatta yasihu على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نفرط من قد تساعد تفسيري da shi mai tafsirin da wanda ake ma tafsirin wajibin su ne su sa wannan manufar a zuciyarsu cewa ana fassara littafin Allah ne domin a gyara aqidin mutane har aqidin su su kasance akan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai ya koma ga Allah da shi da sahabbansa suka rayu akai aqida sahihiya ababu rububiyya alaƙar su da tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da yake yi alaƙar su da uluhiyyar Allah abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu na su bauta masa alaƙar su da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kyawawa da siffofinsa maɗaukaka tabbatar masa su ba tare da an yi tawili ba tare da an fassara su ba yadda magabata suka fassara su ba ba tare da kuma an musa fassara ba ba tare da kuma an kamanta waɗannan siffofin ba sannan ababun abin da ya shafi annubuwat tabbatar da abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su ya karantar da sahabbansa sahabbansa kuma suka karantar da almajiransu wato tabi'ai tabi'ai kuma suka karantar da almajiransu wato masu biye musu tabi'ut tabi'i wannan ita ce manufa ta farko da ake tafsiri duk tafsirin da ya kasance baya ba aqida ta musulunci muhimmanci bai zama babban manufan mai yin tafsirin ita ce ya gyara aqidar mutane daidai gwagwadon iyawarsa ba to wannan tafsirin yana da damuwa kamar bishiya ce amma kuma babu ganye abu na biyu islahu ibadatin nasi wa mu'amalatihim hatta yu'adduha ala nahwi ma shara'aha Allah ta'ala lahum fi kitabihi wa bayyanaha lahum rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama fi sunanihi sahihati gyara ibadun mutane zai yi wuya kaga an yi tafsiri mutane ba su suna tambaya a game da abin da ya shafi sallah ba shi kan shi azumin da za a shiga mutane za su zo suna tambaya a game da hukuncinsa to wajibi ne mai tafsiri ya zama ya ba kula da inganta ibadun mutane muhimmanci sannan mu'amalarsu yadda suke gudanar da mu'amala a tsakaninsu abin da ya shafi cinikayyarsu abin da ya shafi shugabancinsu abin da ya shafi tattalin arzikinsu abin da ya shafi kasuwancinsu abin da ya shafi zamantakewa aurensu da makamantan waɗannan duka wajibi ne ya kasance wannan yana cikin abin da mai tafsiri yake kalla su ma kuma waɗanda ake ma tafsiri su sa wannan a zuciyarsu manufa ta uku tahdhibul akhlaqi an tariqil akhd bi mabda'ain asasiyyain wa huma at-takhliyatu 'an ar-radha'il wa at-tahliya bil fada'il manufa ta uku kyautata dabi'un mutane musamman wanda rayuwar da muke ciki a yau dabi'un mutane suna ta lalacewa miyagun labarai kusa-kusa za ka rika jin miyagun abubuwa suna afkuwa waɗanda suke tayar da hankali abubuwan da wasu al'ummatai sun aikata su Allah ya kifar da su Allah ya halakar da su al'umman mu ta dauki waɗannan miyagun halayen da miyagun ayyukan a matsayin abin aikatawa kullun kowane lokaci ba tare da shayi ba tare da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ba tare da tuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya haramta waɗannan abubuwan ba saboda ka wajibi ne ya kasance a cikin manufofin tafsiri an ba kyawawan ɗabi'u muhimmanci gyara ɗabi'un mutane ɗabi'u da su al'umma suke tabbata إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا الأمة تنا تبتاني لكاوا والنبيئو إذا النبيئو الأمة سكلالاتي تشيكنا الأمة النزاع شاف تاريخ انت زوال الدول بالسناء السفد دولولي سنا رؤو جيواني إذا أنا عيكة ميابون أبو بوا أتكوا أن دولول والنمبب من فاتي sannan manufa ta gaba tafsirun nasi bi waqi'ihimul watani wad dawli hatta yakunu ala hadarin min a'da'ihim wa maka'idihim fadakar da mutane akan halin da suke ciki a kasar su da halin da musulmai suke ciki a duniya domin musulmai su kasance a fadake idan su ya bude a game da makirce-makirce da makiyan musulunci suke kulla ma musulunci dare da rana a kowane lokaci ba tare da sun gaza ba musulmai a karantar da su wannan wajibi ne ya kasance daga cikin manufofin tafsirin alqur'ani mai girma musamman irin waɗannan kwanakin da muke ciki sannan sai tambihun nasi ala wajibi ta'ati al-umara'i wa tahdhiruhum min al-khuruj 'alayhim lima fi dhalika min fath bab al-fitnati wa ta'jij nariha allati idha habbat aqalat ar-rakba wal-yabis a fadakar da mutane akan wajabcin yi ma shugabannin su biyayya da yi musu addu'a da kyautata mu'amala da su ko da su basu ba su haƙƙin su ba su su nemi haƙƙin su a wajen Allah da kuma tsoratar da su a game da yin tawaye da kin biyayya ga shugabanni domin wannan bude wata kofa ce ta fitina da kuma hura wutar fitinar wanda idan wannan fitinar ta kadu wutar ta tarugu sosai ko ba ta rarrabewa tsakanin danye da busashe ko sai ta ci waɗannan suna cikin manya-manyan manufofin tafsiri da ya kamata a ci a kula da su na gabaki daya musamman a bana sannan na ƙarshe ko manufa ta ƙarshe ita ce jawo hankalin mutane a game da taimaka ma gajiyayyu da marasa shi da marayu da zawarawa musamman halin da ake ciki a yau tabbas waɗanda Allah madaukakin sarki ya musu tagomashi a rayuwa wajibin su ne su kalli halin da al'umma suke ciki su taimaka ma al'umma su yi abin da ya kamata su yi su sauke nauyin da Allah ta'ala ya dora musu su ci jarabawar da Allah madaukakin sarki ya musu da ya damƙa dukiyarsa a hannunsu su ba da ita ga waɗanda suka cancanta a basu dukiya da Allah madaukakin sarki ya ba mutum ba tashi bace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku bada daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya sa ku a matsayin masu gadi mamaya an ba ku rukun su ne ba kauye ya furo dukiya mai yawa a rafuma aka ce liman hadal malu yace lillahi fi yadi wannan dukiyar waye yace ta Allah ce amma a hannuna Allah ne ya sa ta a hannuna amma tashi ce to wannan ya zama manufofi gabaki daya na manya-manyan manufofi ce amma a game da tafsirin mu na waɗannan ayoyi musamman da mana ya karanta tun daga aya ta 90 a cikin suratul maida har zuwa ƙarshen surar to akwai wasu manufofi ko darussa guda 17 in Allah subhanahu wataala ya kaddara mana akan su zamu tafi su ne zamu gani a cikin waɗannan ayoyi masu albarka in kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara mun kammala su zamu shiga wasu na sama a cikin surar da ke biye ma wannan to su ma zamu ga waɗannan manufofi manufa ko darasi in mun so mu kira su a matsayin manufofi ko darussa abu na farko bayanu khatarul khamri wa sa'iri almuskirati walmukhaddirati wa mafasidiha wa madaridha wa min ajli dhalika hurrimat darasi na farko da waɗannan ayoyi masu albarka daga aya ta 90 zuwa aya ta 120 a cikin suratul maida za su karantar da mu insha Allah ta'ala bayanin girman lamarin giya da dukkan sauran abubuwan da ake sha su juyar da kwakwalwa su sa maye da kuma barnar da ke cikinsu da cutarwar da ke cikinsu saboda haka ne ma Allah subhanahu wataala ya haramta su gabaki daya wannan darussa za su zama mana daidai da halin da muke ciki a yau musamman yadda miyagun ababen sha ga sunan sun watsu a cikin al'umma ake sai da su ba tare da jin kunya ba ake daukar su hanyar yin arziki dare daya kuma al'umma ta yi shiru tana kallo an san waɗanda suke yi wajibi ne a kalli waɗannan abubuwan waɗannan ayoyi insha Allah za su karantar da mu wannan darasi na biyu tahrimul kimari ay al-maisiri wal azlami allati yatatayyaru biha an-nasu wal ansabi allati tu'badu min dunillahi ta'ala abinda ke biye mu bayanin giya a cikin darussan da zamu gani insha Allah ta'ala a cikin waɗannan ayoyi masu albarka haramta caca da kuma kibau wanda mutane suke canfi da su wanda canfi shirka ne da kuma gumaka da aka kakkafa su mutane suke bauta musu kuma bayan Allah suke musu yanke-yanke zamu ga hukuncen su da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su a gare mu. Darasi na uku, wujubu ta'atillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ayoyi masu albarka sun kunshi bayani a game da wajibcin yima Allah subhanahu wa ta'ala da'a wato biyayya da kuma yima manzansa sallallahu alaihi wasallam biyayya. Darasi na hudu, tadkirul mu'minina bi taqwallah. Waɗannan darussa za su karantar da mu, za su tunatar da mu a matsayin mu na masu imani a game da taqwar Allah, tsoron Allah, da kaffa game da hukuncensa, da tsara dokokinsa, da aikata abubuwan da ya wajabta mana, da kuma nisantar abubuwan da ya haramta mana. Sannan wal imani bihi ijadan wa tajjidan. Sannan kuma ayoyin za su yi mana bayani akan wajibcin yin imani da Allah a tashin farko, sannan kuma da jaddada imani. Imani kullum ana son a sabunta shi, domin hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani yana tsufa a cikin zuciya kaman yadda tufa take tsufa. To za mu ji waɗannan ayoyi masu albarka za su jawo hankalinmu a kan na farko, waɗanda ba su yi imani ba su yi, sannan wanda suke cikin imanin su ƙara sabunta imaninsu. Sannan wal ihsani alladhi huwa akhiru maratib addini. Sannan kuma ayoyin za su yi mana bayani akan ihsani, wanda ihsani shine mataki na ƙarshe na matakan addini guda uku da ake da su. Darasi na biyar daga cikin waɗannan darussa da za mu karanta insha Allah ta'ala a cikin waɗannan ayoyi masu albarka, bayanu hukmi saidi fil haram. Bayanin hukuncin kashe farauta a lokacin da ake cikin harami, zamanin wa makanin, ko a matsayin mutum shi yake cikin haramin a matsayinsa na mai aikin hajji, ko a matsayinsa na mai umara, ko kuma makanin wurin da ake kiransa a matsayin harami, mai hukuncin yin farauta a cikin waɗannan, za mu gani a cikin waɗannan ayoyi masu albarka. Sannan kuma wa taqsimuhu min haythul hil wal haram wal hurmatu. Sannan da yadda aka kasa mana farauta, wacce ce ta halassa, wacce ce ba ta halassa ba, duk waɗannan ayoyi masu albarka insha Allah ta'ala za su yi mana bayani akan waɗannan hukunce-hukunce. Sannan darasi na shida, al hadithu anil ka'bati wa sharafiha wa ta'zimillahi ta'ala li amriha. Waɗannan ayoyi masu daraja za su yi mana bayani akan Ka'aba, masallaci mai alfarma, da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ya zama mai daraja, mai girma. Za mu gani a cikin waɗannan ayoyi masu albarka. Sai darasi na takwas ko na bakwai, shiddatu azabillahi ta'ala wa sa'atu rahmatihi wa wafrati ghufranihi. Sannan za mu ga yadda tsananin azabar Allah take. Allah subhanahu wa ta'ala zai tunatar da mu a game da girman azabarsa, sannan da kuma yadda rahmarsa tausayinsa ke da yalwa, sannan kuma da yadda gafararsa ta kasance mai bayi. Duk za mu gani a cikin waɗannan ayoyi masu albarka za su karantar da mu haka. Darasi na gaba, at-tafriqu bayna al-khabithi wat-tayyib. Ayoyin nan za su yi mana bayani akan yadda Allah ta'ala yake ba mu ma'auni na mu tantance abu mai kyau da kuma abin da ya kasance mara kyau. Kada yawan mara kyau ya ruɗe mu, kada girman mara kyau ya ruɗe mu, kada ƙarancin mai kyau ya tsorata mu mu ƙi shi. Allah zai ba mu wannan ma'aunin da za mu tantance tsakanin abu mai kyau da kuma mara kyau. Za mu gani insha Allah a cikin darussan da waɗannan ayoyi suka kunsa. Sannan darasi na gaba, hukmu su'ali wa anwa'u. Za mu ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai mana tarbiyya, ya ake tambaya, wace tambayar ce ya halasta mutum ya yi ta, wacce ce bi halasta yi ta ba, wacce tambaya ce daidai, wacce tambaya ce kuma ba daidai ba, wanda wannan babban babi ne a cikin hanya ta neman ilimi. Sanin yadda za a yi tambaya, magabatanmu suna cewa al-masail nisfu al-ilm, tambayoyi su ne rabin ilimi. Sannan da tambaya ake sani, amma kuma tambaya tana da dokoki, tana da sharuɗa, tana da ladabba, ya ya kamata a yi ta, ya ake yin ta, wacce ce ta cancanta a yi, wacce ce ba ta cancanta ba a yi ta. Za mu gani a cikin waɗannan ayoyi masu albarka na suratul ma'ida. Darasi na gaba, izamu dhanbi iftira'il kadhibi 'ala Allah ta'ala bi tahrimi ma lam yuharrim, girman kirkirar ƙarya a danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar haramta abinda Allah bai haramta ba. Za mu ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kakkausa harshe, ya gwaggwaɓa hukunci mai zafi a game da mutanen da suke ɗaukar abubuwan da Allah bai ce haramun ba ne, su kuma da molanka da son zuciya sai su ce wannan abun haramun ne. Za mu gani insha Allah ta'ala a cikin darussan da waɗannan ayoyi masu albarka za su karantar da darasi na gaba, ahmiyatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ayoyin nan za su karantar da mu muhimmancin umarni da abu mai kyau, da kuma muhimmancin hani game da abin da ya zama ba shi da kyau, da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalinmu akan cewa mu dage akan wannan aiki, da shi ne muka samu alkhairi, da shi ne muka fifita akan sauran al'ummatai. Wajibi ne wannan aikin. Sannan darasi na gaba insha Allah, hukmul wasiyyati wal ishhadi 'alayha, hukuncin yin wasiyya a lokacin da mutuwa ta zo ma mutum, da kuma hukuncin tsai da shaidu idan za a yi wasiyya. Idan mutum zai yi wasiyya, to ana buƙatar suwaye da waye, me siffofin shaidun da za a tsaida. Za mu gani insha Allah a cikin tafsirin waɗannan ayoyi masu albarka. Darasi na gaba, bayanu su'alillahi ta'ala rusulahu yawmal qiyama. Allah zai mana bayanin yadda zai tambayi manzanninsa ranar gobe kiyama, me aka amsa musu, waye da waye ya bi su a cikin al'ummarsu, da suka zo suka ɗau lokaci mai tsawo ba su da aikin yi sai karantar da al'umma, waye ya bi su, waye ya saba musu, waye yadda da abin da suka ce, waye ya ƙaryata, waye ya imani da abin da suka zo da shi ya aikata, waye kuma ya ƙi bi. Allah zai ba an tambayi manzanninsa salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, ma'a tamthili bi Isa ibn Maryam alayhi salam. Sannan Allah zai ɗauki mana misali babba, domin annabi Isa alayhi salam yana cikin annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da mabiya, mugayen mabiya, kuma sannan waɗannan mabiyan nasa suka kasance habbayen rayuwarsa, suka canza addininsa, suka cakuɗa shi, suka shigar da miyagun abubuwa wanda mai hankali ba ma masanin addini ba zai ansa ba. To Allah ta'ala bayan yi bayani akan cewa zai tada manzanninsa ranar gobe kiyama a gaban mutane, ya musu tambaya ce ma za ujibtu, me aka amsa muku, to sai ya buga mana misali da annabi Isa alayhi salam. Allah zai ma annabi Isa alayhi salam tambayoyi, sannan kuma za mu ji amsoshin da annabi Isa alayhi salatu wassalam zai bada. Sannan wal hiwari alladhi sayajri bainahu wa bain Allah ta'ala, shine da tattaunawa wadda ta gudana tsakaninsa da Allah, shi annabi Isa alayhi salam. Waɗannan ayoyi masu albarka sun kunshi wannan bayani. Sannan darasi na gaba, zikru hawariyi Isa ibn Maryam alayhi salam wa ma jara bainahu wa baina. Allah ta'ala zai ba mu labarin abin da ya gudana tsakanin annabi Isa alayhi salam da hawariyansa, wato ƴan gaba-gabansa waɗanda suke su ne kaman sahabbansa. Za mu ji me ya gudana tsakanin shi da su, akwai darussa masu yawa a ƙarƙashin wannan ma. Sannan darasi na gaba, العودة إلى الحوار الجاري بين الله تعالى وبين عيسى ابن مريم يوم القيامة. سنن الله ذي ساك داود مو باين أم فدا أبن دي قدان فقانا النبي عيسى عليه السلام دا صحبا سواتو حواري ينسى to sannan Allah ta'ala zai sake dawo da mu domin a ci gaba da tattaunawa tsakaninsa da Annabi Isa alaihi salam a ranar gobe kiyama. Sannan darasi na gaba bayanu samaratis sidqi yawmal qiyama, za a yi mana bayani akan gajiyar da ake ci ranar tashin alkiyama a game da yin gaskiya. Masu gaskiya ya za su zama a ranar gobe kiyama, ya Allah zai saka ma masu gaskiya wanda ya ta mana tsada. Gaskiya tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ba mu wahala a mu'amalarmu, a maganganunmu, a aƙidarmu. Shuwagabanni suna da wannan damuwar, malamai suna da wannan damuwar, mabiya suna da wannan damuwar, kowa kusan ya shiga ciki. Gaskiya ta yi wahala. To za mu ji gajiyar da ake samu idan aka zama masu gaskiya kuma aka riƙe ta, aka yi aiki da ita, ba a yi sako-sako da ita ba. Darasi na ƙarshe insha Allah ta'ala da waɗannan ayoyi masu daraja suka kunsa, tun daga aya ta 90 a cikin suratul Ma'ida har zuwa aya ta 120, isbatul mulkil mutlaqi lillah, tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala mulki na gabaki ɗaya, cewa nasa ma'al qudrati kamilati, tare da cewa iko cikakken iko na Allah. Dan kuma masu albarka, waɗannan su ne insha Allah ta'ala darussan da muke fatan mu kalle su lokaci bayan lokaci a cikin waɗannan kwanaki masu albarka, tun daga yau insha Allah ta'ala har ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara mana a rufe wannan tafsiri. Su ne manya-manyan darussan da muke fatan mu tafi a kansu. Na faɗa cewa in lokaci ya bamu mun gama su, to za mu shiga wasu na gaba da su, wato sura sabuwa suratul an'am. Amma dai a yanzu waɗannan ayoyi su ne suke gabanmu insha Allah ta'ala. Sannan kamar yadda muka saba, manhajinmu ba yana tafiya akan tafsiri kwara ɗaya ba ne. Mukan tsatsafuro ne abin da manya-manyan malamanmu suka ce, sai mu yi ƙoƙarin fassara abin da suka faɗi. Sannan kuma manhajinmu na biyu, mukan ba a tafsirul mawdu'i muhimmanci, kamar yadda muka fara yi yanzu. Duk aya manya-manyan darussan da take kunshe da su, to za mu tsaya daidai gwaggwado a yi bayani gwaggwadon iyawa a game da su. Shi yasa kila aya ɗaya za ta iya ɗaukar mu kwanaki ba mu kammala bayanan da suke da alaƙa da ita ba, ko ba za mu iya gamawa ba. Domin alƙur'ani kogi ne, ba kogi ba teku. Za ka ɗiba abinda za ka yi ɗiba ne, wani sai ya je ya ɗibo tan kaza na kifaye, wani ya shige ya ɗibo tan kaza na lu'ulu, wani ya ɗibo tan kaza na zubar daji. Kowa da gayi nan abubuwa da yawa suna nan a cikin teku. To alƙur'ani teku ne, wannan abu na biyu shi ne. Sannan abu na uku, manhajinmu na tafsiri yana tafiya ne akan na farko a tafsiru bil ma'thur, muna ba shi muhimmanci. Tafsirin alqur'ani da alqur'ani, tafsirin alqur'ani da sunna, tafsirin alqur'ani da maganganun sahabbai, tafsirin alqur'ani da maganganun tabi'ai, duk wannan yana cikin abin da malamai suke cewa a tafsiru bil ma'thur a qauli rajihi. Sannan kuma na biyu, muna bin a tafsiru bil ra'yi sadid. At-tafsiru bil ra'yi sadid shine fassara alqur'ani da abin da malamai suka faɗi ta hanyar bin ka'idoji na lugar larabci da ka'idojin usulul fiqh. Sannan kuma bayan haka, mukan ba istinbati ta bangarora muhimmanci. Mukan yi istinbati, wato mu ci hukunce-hukuncen aqida, hukunce-hukuncen ibada, hukunce-hukuncen ɗabi'u, hukunce-hukuncen mu'amala da makamantansu. So daga muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Sannan abu na gaba shi ne, kowannenmu wajibinsa ne ya zama ya lazimci ladubban majalisin ilimi. Da farko babban gajiyar da ake samu, ake fata ya zama mutum ɗalibin ilimi ya zama yana da ita, shi ne ikhlasi idan Allah, da mai karantarwar da wanda yake karantarwar duka dole sai an yi dan Allah. Idan aka zo aka yi tafsirin littafin Allah dan a birge, ko dan a nuna sani, ko dan a nuna iyawa, to shikenan. shike in aka nuna an sanin sai a tashi an sanin in aka sani kuma to sai ayi kaga ba fa'idar da aka samu so da kai zama dan Allah ake da masu yi da waɗanda suke halarta duka a sa dan Allah kuma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din qul illaha a'budu mukhlisan lahu dini so da kai ikhlasin nan shine daidai magabatan mu suna cewa al ikhlas asasul khalas ikhlasi shine tushen ci tushen cin cin nasara duk wanda yake son ya ci nasara ya kubuta to wajibin sa ne ikhlasi abu na farko kenan sannan abu na biyu yan uwa majalisin tafsiri littafin Allah yana da wajibi ne mu tsare ma alqur'ani haƙƙin sa malaman mu sun yi rubuce-rubuce akan ladabban da suke da alaka da alqur'ani in son samu ne kakkaɗo alqur'ani sai kana da alwala ba a ce wajibi ba ne amma dai ana buƙatar haka da za a tambaye ka a ce da wanda ya dau alqur'ani bai da tsarki da wanda ya dauki alqur'ani yana da tsarki matsayinsu dai a wajen Allah kai ba za ka iya cewa matsayinsu dai ba saboda ko da ka ce ba wajibi ba ne to al-aqalli mustahabbi ne ladabi ne na alqur'ani ya zama idan mutum zai dauki alqur'ani mai girma ya zama yana da tsarki ya yi alwala inda yana cin abin da magabatanmu suke faɗakar da mu a game da shi kan me saka ci game da wannan sannan kuma kada a riƙa aje alqur'ani a ƙasa sannan kada mutum ya zo majalisin ilimi yana bacci ko ya kwanta wajibi ne ya kasance sannan mutum ya zama na ladabi yadda magabata suke yi in sun zo majalisin ilimi duk wannan yana da tasiri wajen shigar karatun da fahimtarsa da kuma Allah ya ba mutum damar yin aiki da abin da ya ci in tun lokacin da mutum ya ansa ya masa dukkan sakai nan najasa safa-safa to shi kenan kamar yadda ya shiga haka zai fita wani ma ba zai shigan ba wajibinmu ne mu kiyaye waɗannan ladabba sannan halartar wajen majalisin ilimi da wuri yana da tasiri wajibi ne ɗalibin ilimi ya riƙa zuwa makaranta da wuri al-imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi imamu al-sunna wal jama'a yake cewa na kasance da asbar fari kafin a ma kira sallah sai in kwashi littafai na zan tafi majalisi sai mamata ta rike hannuna ta ce hatta yusbihan nas sayasi mutane sun waye gari al-imam Ahmad yana son ya tafi makaranta mama sa sai ta ce hatta yusbihan nas har sai mutane sun waye gari bar sai gari ya sai sai gari ya haske yadda ilimin ya shiga cikin zuciyarsu so da haka wajibinmu ne mu rika zuwa majalisin ilimi da wuri sannan abu na kusa da ƙarshe shine muna fatan insha Allah awa ɗaya ne dama saboda masu ɗauka ba za a wuce awa ɗaya ba insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba da karatun da kuma tambayoyi da ake ba da dama sannan kuma muna jawo hankali cewa a ba ta tambaya a takarda muhimmanci fiye da cewa za a yi da baki saboda masu ɗauka sukan yi kuka da yi da bakin wani zubin bai cika shigowa ba in ana ɗauka saboda haka a riƙa rubutawa shine yafi insha Allah ta'ala sannan a tare da mu a nan Allah madaukakin sarki ya sharrafa mu da halartar shugabanninmu da kuma manya-manyan malamanmu na farko da sai mataimakin shugaba shugaban izala na zaria karamar hukumar zaria alhaji musa abi tahir na zo na tarar da shi sannan na biyu ga shugabanmu alhaji umar tafida shugaban izala na filin jikun Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya kara ma rayuwarsa albarka sannan ga babban malami Sheikh Nuruddin Zubairu Dambo Allah madaukakin sarki ya sa ya shigo muna masa barka da zuwa sannan kuma ga babban limamin mu na wannan masallaci kuma na'ibi na biyu Malam Ibrahim Yahya shi ma muna tare da shi duka ƴan uwa muna ma juna fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin lada sannan abinda za mu karanta na alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtarsa sannan kuma ya ba mu ikon aiki da shi abubuwan da muke ciki a kasar nan Allah subhanahu wataala yayi mana na damuwa. Shugaban mu, shugaban kasa Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya. Duka shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci. Allah ya dora su akan gaskiya. Allah subhanahu wataala ya ba su ikon sauke nauyin da yake kan su na yi ma al'umma ayyukan alkhair. Insha Allah ta'ala yau ba za mu shiga cikin tafsiri ba sai Allah ya kai mu gobe. Sai mu fara tafsiri yadda dai mutane suka san ana sallar la'asar a nan da kuma caccanzawar lokacin sallar la'asar ɗin, haka za mu ci gaba da bi insha Allah ta'ala. Ni ta ɓangare na insha Allah shi kenan. Akwai bayani da aka shirya shikenan sai Allah ya kai mu gobe. Fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Dawat
wala ana sha Allah.